بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم ما سأل بركة نامنا بركة دورنا يمشي نرى الثلاثة مش جادر الأربعة ولشيني درن شادير قوتن المحرم shekara ta 1448 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam, wanda ya dace da lissafin 30 ga watan Yuni 2026. Daga wannan masallaci ne albarka, wato babban masallacin Jami'ar Ahmadu Bello da ke nan Samarin Zaria a Nigeria, inda muka saba yin darasi a cikin lissafin Al-Aqidatul Wasatiyya واللفر الإمام شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام الحراني الدمشقي رحمة الله عليه. وانا شيني درس دينا أخو أتكن وانا لساكن يا البركة إن شاء الله. أدرس دي قباتا من تكي تترجمة تاشي وانا مالمي الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من قال لك أبو بوا ديوا سبو دا واتوين اللوكش. Abin da ya rage mana kafin mu shiga doron littafin shi ne takaitaccen bayani akan salon da za a bi wajen karatun littafin. Kamar yadda muka ambata, za mu yi amfani da nuska ta Dr. Abdul Muhsin Al-Qasim, wani malami cikin limaman masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda yake da mashru'i na wato abin nan Kutubul Mutun, wanda yake tahqiqi littafai kanana mabambanta. Wannan tahqiqin nashi shine wanda yake hannun mafi yawan mutane, da shi za mu yi amfani insha Allah. Sannan za mu karanta asalin nassin littafin gaba gaba, tare da yi mai sharhi takaitacce, in ba inda ya zama dole akwai bukata ba, ba za mu tsawaita mai dogon sharhi ba. Sannan za mu ba da muhimmanci wajen gina maganganun da za a yi akan fahimtar magabata da kuma fiqhunsu. Za kuma mu dogara ne da sharhohin malamai daban-daban waɗanda muka yi ishara zuwa ga wasunsu, da su za mu dinga amfani wajen wato fahimtar abin da littafin yake nufi. Sannan insha Allahu za mu yi ƙoƙari mu ga mun guje ma wani zance wanda bai da alaƙa da karatun, in dai ba abin da ya zama dolen dole ba. Duk zancen da bai da alaƙa da karatun ba za mu yi shi ba, misali abin da ya shafi siyasa, abin da ya shafi rigingimun yau da gobe, matsalolin Najeriya, waɗannan mu ba muhallin tattaunawa ba ne. Akwai wurare da dama da ake magana a kan irin abubuwa, kuma mutum yana son sai ya ji can ya ji, ga shirye-shirye na a gidan rediyo, ga 'yan jarida nan, ga experts nan a nan cikin jami'a, ma kullum cikin tarurruka yake a kan abin da ya shafi rigingimu da matsaloli, suna ga wannan sun wadatar. Wannan wanda muke shi ne galibi ba za ka ji shawarar waje ba. To da haka za mu takaita a kan shi, da haka masu son su ji labarin duniya su yi haƙuri, ba za mu yi wani labari da ya shafi rigingimun Najeriya ko siyasa ko zaɓe ko an canza vice chancellor ko an canza dean, ba wannan ba rigimun ba ce, insha Allah. Sannan za mu yi ƙoƙari mu ga cewa karatun mun yi alaƙanta shi da rayuwarmu a addini ta yau da gobe. Idan mun ci karo da wasu shigohoyi da suka shafi aƙida ko na bai shafi addini insha Allahu, to waɗannan suna daga cikin muhallin da abinda za mu tattauna a kai insha Allahu. Wannan shi ne taƙaitaccen bayani a kan manhajin da za mu bi wajen karatu. Allah ya taimake mu. Sai mu je kai tsaye cikin littafin. Malam ya ce bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi allazi arsala rasulahu بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا مزيدًا. بالي شيء بسم الله الرحمن الرحيم بسونا الله مي رحمة مي جن كي نكي فار ونن لتاك الحمد لله بوديا غا الله الذي أرسل رسوله بالهدى وندي أيكو منزنسا بشريع ودين الحق يكما أيكو شد الدين نغسيا ليظهره على الدين كله دن يبين ونن الدين يتوكك akan dukkanin addinai wa kafa billahi shahida Allah ya wadatar a matsayin shida wa ashhadu an la ilaha illallah kuma ina shaida cewa babu abun bautawa bisa tantanta da gaskiya sai Allah wahdahu la sharika la shi kadai yake ba shi da abokin tarayya iqraran bihi ina ne tabbatar da wannan zance wa tauhida kuma ina mai kaita Allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ina shaida cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama bawan Allah ne kuma manzansa sallallahu alaihi tsira da aminci Allah ya tabbata gare shi wa sallama tasliman Allah ya kara mai tsira da aminci mazidan mai karuwa a kodin shi wannan ita ce muqaddimar al-imam ibn taymiya a wannan littafi zamu ganta takaitacciya kuma mai haske da ma'ana mai kyau ya fara da bismillahir rahmanir rahim shi lafazin bismillah wato malamai suna da sabani akan ita kanta bismillah shin aya ce a farkon kowace sura ko ko wata aya ce ta musamman wanda aka saukar da ita don bude surori don neman albarka to wannan zancen nabi ya fi karfi cewa bismillah wata aya ce ta musamman Allah ya saukar da ita don duk za a fara karatu a bude da ita sannan kuma za mu zo mu ji cewa bismillah wani sashi ne na wata aya a cikin suratul nahl magana wannan mata da yake cewa sayyida Balqis da take cewa inni ulqiya ilayya kitabun karim innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim lalle an kawo mun wani littafi ko wani wata wasiqa mai daraja daga wani mutum mai suna Sulaiman kuma an fara rubuta wasiqan da sunan Allah mai rahama mai jin kai kaga yanzu wannan ayatin cikin alqur'ani cikin suratul nahl kuma wani sashen ta bismillah sannan malamai sun hada akan cewa bismillah aya ce har ila yau ita ce ma aya farko a cikin suratul fatiha a bisa yanayin karatun wasu malamai bismillahir rahmanir rahim shine aya farko sannan alhamdulillahi rabbil alamin sannan kuma da batu akan cewa ba a furtata a tsakankanin wasu surori guda biyu sune suratul tauba da suratul anfal ko da Allah ya da mai jawabi yake cewa wa baina kulli suratayni basmila la baina lamfali wa taubatin fala ta'ti biha bal qif aw iskut aw sila tsakanin dukkanin surori ana yin bismillah amma banda tsakanin al anfal da suratul tauba su wannan a yadda wahayin yazo babu bismillah a kankanin su da ka ba a karanta ta fala ta'ti biha karka kawo ta Balqis aw iskut aw sila wannan wasu kawaid ne tajwidi cewa da aka yi bismillah wannan a larabci ana ce mashi jarun wa majrur wanda a ka'ida dole ya zama muta'alliqun bi mahzufin akwai wani abu da ya rataye da shi shine malamai na nahwu suke takdiri su ce bismillah abda'u ko bismillah ibtida'i wato ko dai a fara ko a kaddara fi'ili ko kuma a kaddara suna kuma kowanne daga cikin su ya zo a cikin alqur'ani ikra bismi rabbika kaga wannan takdirin shi fi'ili ne domin ikra fi'ili ne in ka dauki kuma bismillah majriha wa mursa wannan kuma takdirin sa suna ne so da ka ya halatta a kaddara kowanne a wajen gurgurdan ma'anar da za ka fita kuma gurgurdan sabanin da ke tsakankanin malaman nahawu a mutanen Kufa da Basra ba za mu yi ta'arufi zuwa ga sabanin su. Allah ya ce bismillahi da sunan Allah Ar-Rahmanir Rahim, bale kawo mana wannan bismillah. Su kuma lafazin Ar-Rahman Ar-Rahim sunaye ne guda biyu na Allah madaukakin sarki daga cikin asma'ullahil husna, wanda suke nuni zuwa ga saffantuwan Allah da siffar rahama, wanda siffa ce da'ima min sifati. Shi lafazin Ar-Rahman ala wazni fa'alan, wanda yake nuni zuwa ga al-imtila'u wal kasara, abu in ya kai ya kawo man tashi siffar da sai a ce fa'alan, wanda yake cewa afshan, ghadban, sakran. Afshan wato wanda kishi ya kai kawo masa, hakan aka ce ghadban wanda fushin shi ya tumbatsa, haka aka ce sakran wanda ya sha giya sai masa tatil da ire-iren su. Haka lafazin Ar-Rahman yana nuni zuwa ga shikani, shi kuma lafazin Ar-Rahim yana nuni zuwa ga lazimtar siffar Ar-Rahim, kamar yadda za a ce Karim, kamar yadda za a ce Asil, kamar yadda za a ce Jamil, duk waɗannan alawazin fa'il suna nuni zuwa ga siffa wadda ba ta rabuwa da ma'abocinta. Maka ce wani wato Karimun ne, to ko da yaushe siffar karamci ba ta rabuwa da shi. Maka ce mishi Jamilun ne, to ko shi siffar Jamal ba ta rabuwa da shi, ba siffa ce fari'a a gare shi ba. To sai malamai suka yi kokarin su fahimtar da mu meye bambancin waɗannan sunaye guda biyu, wanda Hassan ne da Husaini. Suka ce Rahman yana nufin siffa wadda take lazima, wadda ba ala wajhi ta'diya ba, wato rahama Allah cikakkiya. Shi kuma Ar-Rahim siffar da Allah yake aiki da ita wajen sadar da bayinsa da rahamarsa. Al-Imamu Ibn al-Qayyim shi yana da wata fassara daban da yake cewa Ar-Rahman dalun ala sifati al-qa'imati bizzat, war-Rahim dalun ala ta'alluqiha bil marhum, wato siffa wadda take lazima ita ce Rahman, siffa take kuma muta'addiya ita ce Ar-Rahim. Su kuma sauran malamai suka ce Ar-Rahman siffa wadda take kowa tana iya shafa, rahama Allah a nan duniya tana iya shafan kowa. Ar-Rahim kuma rahama Allah da take bancin mu'mini ranar alkiyama, wanda wannan shine fassarar da yafi shahara a bakin mutane. Amma kuma sai Ibnul Qayyim ita din ma mai ƙarfi ce ƙwarai da gaske, musamman muka lura cewa lafazin Ar-Rahman a cikin Al-Qur'ani da sauran adabiyyat na musulunci baya zuwa muta'addi, baya zuwa don nuna transitive meaning. Idan ana so a bashi ma'ana da take nuna wani ya amfana da rahaman, sai ka ji an kawo da Rahim, kamar da Allah yake cewa wa kana bil mu'minina rahima. Saboda haka bismillah wannan shi ne taƙaitaccen ma'anarta da malai fara da ita. Sannan kuma farawa da bismillah a cikin rubutu ko a cikin magana duk wata ne ma'ana, wannan wani abu ne da ya zama sha'i a cikin rubuce-rubucen addinin musulunci. Sawa'un littattafai ne ko hudubobi ne ko duk wata magana rubutacciya ko da baka aka yi ta, kamar yadda Al-Imamu An-Nawawi yake fara a cikin Al-Adhkar, yake cewa yustahabbu al-bada'atu bilhamdillahi li kulli musannifin wa darisin wa mudarrisin wa khatibin wa khatibin wa bayna yadai sa'ir al-umuri al-muhimma. Musabbi ne duk wanda zai fara magana ya fara da bismillah da alhamdulillahi, sawa'un rubutu zai yi ko zai karantar ne ko zai koyi karatu ko zai yi huduba a mambari ko zai nemi aure ko kuma duk wani zance da yake zancen na kirki ne ko mai muhimmanci. Ba a son mutum ya fara magana a ji ya fara ta haka kawai kadai, inda zance ne na arziki har zuwa wajen shekara sama da 100 a tarihin musulunci. Ba a samu wani wanda ya zo ya fara jawabi da sunan huduba ko wani jawabi da sunan karantarwa, kawai a ji ya fara gatsai haka babu salati da sallama ba. Ko wani mutum mai suna Ziyad ibn Abi, wani sarki ne cikin sarakunan daular Bani Umayya, ya taɓa yin huduba a wajibin shekara ta 86 bayan hijira. Kawai yana hawa mambari aka ji kawai ya fara jawabi yana mutane kashidi yana azazzala musu dantattuka aka yi ta mamaki. Abu ya zama zance wanda yake yawo a cikin mutane. Ana aka sa mata suna Al-Khutbatul Zakra, khutba wata ke wofantacciya mara albarka, ta zama abin labari, abin tattaunawa da zantuttuka. In yanzu ne sai a ce tana trending ko sai ce trending kenan. Saboda kawai ya fara zance wanda yake an saba ganin zantuttuka irin haka ana yin su da salati da sallama, shi kuma kawai ba salati, babu sallama, babu yabo ga Allah, babu salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Malamai suna kafa hujja game da menene dalili akan cewa in za a fara zance sai an fara da bismillah da salati da sallama. Akwai mashhurin dalili ake kafa hujja da shi, shine wani hadisi da aka rawaito cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kullu amrin zibali lam yubda fihi bil hamdi ko lam yubda fihi bi dhikrillahi ko wani lafazi makamancin wannan fa huwa ajzamu ko fa huwa akfau, cewa duk wani zance mai daraja, duk wani zancen kirki idan ba a fara shi da ambaton Allah ba ko ba a fara shi da alhamdulillahi ba fa huwa akfau, to yankacce ne daga albarka, ko fa huwa ajzamu, to kutarkaccen zance ne. Wani hadisi ne mashhuri a bakin mutane. Al-Imam Abu Dawud ya rawaito shi cikin sunan dinsa, da Tirmidhi a cikin Al-Jami, da Al-Imam Al-Baihaqi a cikin As-Sunan Al-Kabir nashi, da Abu Awana a cikin littafin shi mai suna Al-Mustakhraj na Sahih Muslim, da kuma wani mutum mai suna Abdul Qadir Ar-Rahawi a cikin Kitabul Arba'in, haka na Al-Imam Ibn Hibban a cikin كتاب المجروحين والضعفاء من المحدثين وصورة ريدة بند بن ما سيوا وانا حديثي وانا ولا ريدة يزو اسنا دو جنسا بسقيرة دقا وصمت قالوا لي با داك باقا قا او كتما لمي سنا رونة حديث الشيخ الألباني محمد ناصر الدين الكلتاف انشاء الضعيفة شياتة فما ازوا قد شوا اتكلفزنا اكون دي كما نكريان بما مي روني كلام با. Amma akwai malamai fitattu guda biyu, al-Imamu Abu Amr ibn Salah da al-Imamu Yahya ibn Sharaf an-Nawawi rahmatullahi alayhima, wannan malaman su sun karkata zuwa ga inganta ko hassana waɗannan riwaya. Nawawi yayi wannan magana a cikin littafin shi mai suna Tahdhibul Asma'i wal Lughat, da kuma wasu maganganu masu kama da wannan a cikin littafin shi Majmu'u Sharhul Muhadhdhab. Rakana anan kusa al-Allama Muhammad ibn Salih al-Utsaimin rahmatullahi alayhi da aka tambaye shi ya tabbatar da cewa hadisi ne mai rauni, yace amma kuma aikin da malamai suke yi da shi da kuma yadda ya shahara a bakin malamai a aikace an samu malamai sun ci gaba da wato amfani da ma'anarsa, yace yana nuni zuwa ga cewa hadisin koda da ya inganta ba a riwaya to dai yana da inganci a wajen aiki da shi, wallahu a'lam. Wannan ita ce ma'anar maganar. Saboda haka ana aiki da wannan ma'ana duk da hadisin bai inganta ba, saboda ba yana shar'anta wani sabon abu ba. Dama ambaton Allah ne, kuma dama bismillah lafazi ne sananne shar'antacce. Saboda haka idan wani hadisi ya zo don nuna ƙarfin kwaɗaitarwa game da a ci gaba da amfani da shi, to wannan yana daga cikin wuraren da ake aiki da hadisi masu rauni a cikin fadailul a'mal. Saboda haka ba daidai ba ne mutum ya zo gabatar da jawabi ko karantarwa ko rubutu a cikin addini ko wani abu ya tsallake ya ƙi bismillah da tunanin cewa ai saboda hadisin bai inganta ba. Sai idan ma muka aje hadisin a gefe da cewa bai inganta ba, akwai wasu dalilai da malamai suke amfani da su wanda suke umumat. Na farko shi ne littafin Allah Al-Qur'ani da bismillah ya fara a yadda yake zubin shi, da ka buɗe abin da ka fara gani bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin, ko ga wannan shi ma zai iya zama dalil da yake na shi. Aga shi Qur'ani ya hada bismillah din da kuma hamdala. Idan muka duba kuma za mu ga cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana bude sakonninsa. Akwai wasiƙu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika wa da wasu sarakuna bayan dawowar shi Madina, ya aika da sarakuna wasiƙa su Muqawqis, su Kisra da makamantansu. To kowace wasiƙa idan ka duba ta za ka ga cewa ta fara ne da bismillahir rahmanir rahim min Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallama ila fulani ila Kisra ko ila Muqawqis ko makamantansa haka da sunan Allah mai rahma mai jin kai daga Muhammadu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa ga Kisra. Haka nan shi ma wancan sakon na Annabi Sulaiman innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Saboda haka abu ne da yake cikin sunnonin musulunci, cikin al'adu masu kyau, cikin ɗabi'u da aka yi gado daga malaman musulunci tun daga farkon zamani har yanzu, shine suna fara rubuce-rubucensu da farawa da bismillahir rahmanir rahim da salati da sallama ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da godiya da zinjina ga Allah madaukakin sarki. Da haka al-Imamun Nawawi Allah ya gafarta ne a cikin wato littafin da muka ambata al-Azkari yake cewa ilam anna alhamd mustahabbun fi ibtida'i kulli amrin ibadi, yace godiya da yabo ga Allah da farawa da ambatan Allah mustahabbi ne a cikin duk wata harka ta mutunci. Yace kama yustahabbu ba'd alfaraj min at'ami wa sharab, kamar da yake fata in ka gama cin abinci ma da abin sha abin duniya ne ma kace ana so ka gode wa Allah. Haka Ibn Hajar a cikin Fathul Bari yana yin wannan magana, yake cewa al-ibtida'u bilhamdi washiratu at-tashahhud khassun bilkhutba, farawa da godiya da sallama da salati, dogon salati da sallama a matsayin sharadi wanda dole ne. To wannan sai yan khutba ce, idan khutba ce ta Juma'a ko ta Idi ko makamantansu to wannan dole ne. Idan ba a yi ba ma wasu malamai suna ganin bata tabbata bata cika sharuɗanta ba, amma yace bi khilafi baqiyatil umuri almuhimma, sabanin sauran abubuwa anan fa ba'daha yubda'u bil basmalati tamma kal muratalat, idan wasiqu ne ana so a fara da cikakkiyar bismillah, wa ba'daha bismillah faqat, wasu kuma a tsaya iya bismillah ba sai an cike bismillahir rahmanir rahim ba, kama fi awwalil jima' wal dhabiha, kamar yadda ake faɗan bismillah a farkon tarawa da iyali da kuma bismillah a wajen yanka dabba, kaga anan ba a cike ta gaba kida. Lafazin bismillah muhimmin lafazi ne a cikin azkar mu na yau da kullum, kuma wuraren da muke ambatan shi suna da yawa, kuma wajibi ne musulmi ya kiyaye saboda ya samu ladaddaki na kasancewa cikin masu yawaita ambatan Allah a kodayaushe. Mun dai ji na farko a wurin karatun Alkur'ani, ko wannan kam abu ne da yake mutawatiri a cikin karanta Alkur'ani, kamar yadda Shafi yake cewa wa basmala baina suratayni bi sunnatin rijalun namauha durbatan wa tahammula, wa basmala baina suratayni bi sunnatin, yace ana yin bismillah tsakanin surori guda biyu. To wannan kuma wani karatu ne na daban ba masu mishige shi, rijalun namauha durbatan tahammula, harufin farkon ko ne da ma'anarsa, amma dai ya mana ishara zuwa ga cewa ana yin bismillah a farkon karatun kowane karatu da kanta na Alkur'ani. Haka ce maka ne dalili, dalili shine haka aka nakalto kabiran an kabirin. Ita isti'aza Qur'ani ya ambata cewa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minash shaitanir rajim, amma ita bismillah Qur'ani bai ambaci cewa fa basmillah ba, inda aka ambaci wannan, amma kuma a aikata haka ake. Har ma da wani zai karanta Qur'ani bai bismillah ba za a yi ta mamaki me yasa bai bismillah ba. Wuri na farko ke. Wuri na biyu ambatan sunan Allah bismillah a wajen alula, saboda hadisi da ya tabbata al-Imamu Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah da al-Imamu Ahmad ibn Hanbal, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi, babu alula ga wanda bai amsa sunan Allah ba a wajen alulansa. So da kaya daga cikin azkar din da yake yi a wajen fara alula shine fadin bismillah a san da zaka fara alula. Wuri na uku akwai wurin cin abinci ko shan wani abin sha. A cikin hadisin da ke cikin muwatta ta Imam Malik da littafin Bukhari da Muslim, hadisin wannan yaro Umar dan Abi Salama da Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi, ya gulam samillah wa kul mimma yalika wa kul bi yaminika. Ya kai yaro, kafin ka fara cin abinci ka ce bismillah, sannan ka ci daga abin da ke gabanka kuma ka ci da hannunka na dama. Wuri na hudu shine wanda Ibn Hajar ya ambata mana, inda zabahi wan nahar, wurin yanka dabba. To a cikin duka waɗannan wuraren da muka ambata, babu wuri da yake da ƙarfin dalili ma kamar wurin yanka dabba. So da fiqhin musulunci, idan ma ka yanka dabba aka tabbatar baka mutu sunan Allah ba, tayi mene? Tayi mushe ko? Da gangan idan kake ambatan sunan Allah, kashi dai an yanka din jini ya zuba, amma sunan ta mushe. Saboda Allah yana cewa wal hudna ja'alnaha lakum min sha'a'irillahi lakum, ko ne yace ma lakum fiha khairun, arziki ne gare ku. Sai Allah yace fadhkuru smallahi alaiha sawaf, ku ambaci sunan Allah a kan yanka su sawaf, alalin suna an kwantar da su. Fa idha wajabat junubaha fakulu minha wa atimul qani'a wal mu'tar, zuwa ƙarshen aya. Kaga wannan umarni ne daga Allah Maɗaukaki Sarki akan cewa fadhkur smallahi alaiha sawaf. Sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yake cikin Bukhari, yazo yanka dabba ta talayya da ya kwanta, ne ya ce bismillah allahumma taqabbal min muhammadin wa ali muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Duk da kansa da yanka aikace sai da ya ambaci sunan Allah, yace da sunan Allah nake yanka wannan dabba, Allah ka karba ma ni Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ji da ni da iyalan gidana. A cikin muwatta ta Imam Malik akwai wani asari na wani malami cikin tabi'ai mai suna wato Yahya Abdullahi ibn Ayyash, Abdullahi ibn Ayyash al-Makhzumi, Abdullahi ibn Ayyash ibn Abi Rabi'ah al-Makhzumi, jika ne ga wani sahabi. Wannan mutumin ya sa bawansa ya yanka mai dabba, bawan zai yanka dabba rago ko akuya ko makamanci haka, sai dai ya ambaci Allah ba, sai yake ce mishi sallallah ka ambaci Allah mana. Fa kala kada sammaitu, ai na ambaci Allah, yana gaddama. Yace mishi wai haka qultu laka sallallah, yace na ce maka ambaci Allah, yace kan sammaitu, ai na riga na ambaci Allah. Sai Ibn Ayyash yake cewa, yace masa wai haka, imma an tusallallah wa imma anni la atahamuha abada, yace ko ka ambaci Allah in ji ka ambata, kuma wallahi an kayanka ba zan ci ba. Saboda wato mahalli ne na tabbatar da an ambaci Allah, saboda wannan a fiqh babi ne mai nauyi. Wuri na hudu kenan ko? Wuri na biyar da ake so mutum ya dinga ambatan bismillah shine wurin tarawa da iyali. Idan mutum zai je gun iyalinsa, ya zo a cikin hadisin da ke cikin Bukhari da Abu Dawud da Tirmidhi daga sahabi Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa dashi da mahaifinsa, yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, law anna ahadakum idza ata ahlahu qala bismillah allahumma jallibna ash-shaytana wa jallib ash-shaytana ma razaqta shaytana ma razaqtana, da mutum idan ya zo tarawa da iyalinsa zai ce, ya Allah da sunanka nake wannan mu'amala da iyalina, Allah ka nesantar da mu daga shaytan, kuma ka nesantar daga shaytan daga abin da zaka azabta mu, da Allah zai kaddara samun tsaka tsakaninsu da an cire rabon shaytan daga dan. Wannan hadisi ne da yake sahihi, yana cikin Bukhari da Tirmidhi da Abu Dawud. Kaga shi ma shar'anta fadan bismillahir rahmanir rahim ko bismillah faqat a wajen ainihin wato tarawa da iyali. Akwai wurin shiga gida, shine wuri na shida kenan. Idan mutum ya zo shiga gida, akwai hadisi duk da yake isnadinsa yana da ɗan rauni, fadin addu'a bismillahi walajna bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna tafakkur isnadi wannan riwaya tana da rauni amma tafakkur ma'ana ce mai kyau kuma babu laifi yin addu'a da ita ga wanda zai fita daga gidansa hakanan shiga da fita masallaci shine wuri na takwas kenan ko na bakwai wuri na bakwai shiga da fita daga masallaci idan mutum zai shiga daga masallaci ko zai fita ya zo a cikin hadisin Abu Dawud cewa idza dakhala ahadukum almasjida falyusallim ala nabi sallallahu alaihi wasallama thumma liyaqul allahumma iftahli abwab rahmatik saboda kaskakiya da shine bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah allahumma iftahli abwab rahmatik wajen shiga kenan wajen fita bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah allahumma inni as'aluka min fadlik to sannan akwai addu'ar shiga daki ko wani wuri makamancin haka ita ce na takwas kenan bismillah allahumma inni a'udhu bika na fita ne wannan ko wannan shine na shiga na fita shine bismillah allahumma inni a'udhu bika an azilla aw udhal ko na'am an azilla aw udhal aw azlima aw udlam aw ajhala ajra alai zuwa karshen ta wannan addu'a ce ne karfi kwarai da gaske kage ta mata fara da bismillah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda dai yayi ta idan ya fita daga gida idan wani shedanin aljani ya ga wani takadarin aljani yana nema ya kawo mishi farmaki sai dinga mai kashi yana cewa wannan yana cikin kariya Allah to tabi inda ke karantar da daliban shi wannan hadisi yana cikin karantar da su hadisi sai dama hannun shi daya a shanye shi sai suna ta kallon hannun shi to kai ya aka yi hannunka ya shanye yace kuna kallon hannuna yace wannan addu'ar ina tabbatar muku tsakaina da Allah tana aiki amma ranan da Allah ya kaddara mun wannan abin zai faru da ni sai na fita gida na sai na manta ban yi addu'a ba to da kai dan Allah ya rubuta mutum wata kaddara yana iya ya manta ko ya gafala sai kaddarar ta faru gare shi amma in dai yayi yana mai yakinin Allah ne yake yi don Allah ya so babu wani shirka da shaitan zai iya masa rana to haka wajen hawa abin hawa raƙumi ko jaki ko a zamanantar ce mota ko babur bismillah wallahi sakharan na haza wa ma kunna lahu mukrin shi ma da bismillah yake farawa haka wajen bacci da mu zai tafi bacci akwai addu'a tana cikin sunan nasai al-kubra lisafan amali yawmi wal layla na ibnu sunni addu'a bismillah allahumma laka aslamtu wajhi wa aslamtu wajhi ilayka وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك دعاك أرشنتا الدعاء تدعيك وذن قلت يا إتما تفارا ندا بسم الله حكا أقول لفبي جبان ما الدعاء بكي شما قال بشاك بتني بسمك اللهم أحيا وأموت وبسمك اللهم أموت وأحيا أي لما تنزي قلت دا هننسا كو كنسا أكن فيلو hakanan wajen fita tafiya ga wanda zai bagge ne bismillah allahumma anta sahibu fi safar wal khalifatu fil ahli wani yana cikin moda ta imam malik da sunan allah nake fita daga gida ya allah kai ne abokin tafiyata kuma kai ne majibincin iyali na da ramban hakanan a wajen shiga ban daki cikin hadisin الإمام أبو داود الترمذي ابن ماجه قال الله صلى الله عليه وسلم يجي شوا ستر ما بين الجن وأوراق بني آدم إذا دخل الكنيفة أن يقول بسم الله أبن دزي للذي مكاس يستر شي كدجا الجنو شيطان الجنو سجا أريسن كإذن ذاك شغبان أيكي شيني كتير بسم الله wana da ita ke wajen shiga ban daki wajen cire tsira da sauran su ba haka ba akwai aljanu da suke ladewa a ban daki wadanda suke kawai su suke su ga tsarecin mutane su ta dariya kamar da akwai aljanu da suke ladewa a cikin dakunan mutane idan ka shigo baka yi bismillah ba baka yi addu'a ba sai su ta farin ciki suna cewa mun samu wurin kwana mun samu wurin abinci idan ka zo cin abincin baka yi bismillah din tun da aka ambata wajen cin abinci ba sai su gaito yan uwan su mun samu abinci sai su sinye maka abinci tare da ka ci da su sannan in kai bismillah sai kuma su ce bari mu tashi mu tafi la mabita wala ta'am babu abinci ba wurin kwana to haka mutumin da yake sauda da iyalinsa baya addu'a yakan sadu da iyalinsa ne tare da taimakon shedanin aljanu ba tare da ya sani ba Allah ya kare mu to wuri na gaba shine wurin ruqya yo mutum addu'a tofi bismillah allahumma inni a'udhuka bi kalimati llahi tamma min kulli shaitani irin wadannan addu'o'in da yake su ma sa ba tare da bismillah ana iya karanta ta mai ta kadai a matsayin ruqya kafa bakwai ko na makamancin haka haka wurin rubuta wasiya Anas bin Malik yake bada labari kamar yadda yake cikin littafin al-Baihaqi da sunan na Imam Ad-Darqutni da Musannad Abd al-Razzaq al-Sanani ana yake cewa kanu yabda'una kitabata wasayahum bi bismillahir rahmanir rahim magabata sun kasance wanda yake wasiya yakan fara da ambaton Allah yace bismillahir rahmanir rahim a wajen wato rubuta wasiyarsa duri na karshe da zamu ambata shine wanda ya shafi karatu shine wurin rubuce-rubuce da tafai da wurin rubuta takaddu da wurin rubuta makaloli ko hudubobi ko makamanta haka ya tabbata cewa malaman musulunci basu wofantar da amfani da waɗannan lafaza masu albarka a wajen rubutun su bismillahir rahmanir rahim har zuwa karshen abin da suke fada dan kwaikwayo da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama so da annabi sallallahu alaihi wasallama shi ne fara rubuta wasiqa da bismillahir rahmanir rahim a wannan al'umma ta mu kamar da muka ji a baya sannan ba mu iya tuna kissan sulhu hudaybiya da aka zo bayan an gama dittar katarkar da za a yi aka yadda cewa to za a rubuta kalmomin sulhu sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace sayyidina da rubuta bismillahir rahmanir rahim hadha ma salaha muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallama quraishan rubuta cewa da sunan Allah mai rahama mai jin kai wannan shine sulhun da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yayi da quraishawa to shine sai suhaidu dan amr lokacin da musulunta ba shine representative na quraishawa yace da yadda ba yace da yadda a rubuta bismillahir rahmanir rahim ba su ba sai da wannan kalma ba ne za a rubuta suka ce a rubuta abinda suka saba rubutawa jahiliya bismika allahumma kuna wannan fa jima kamar cha saboda taurin kai irin na kace Allah ka kare kaga annabi sallallahu alaihi wasallama haka yake rubuta bismillahir rahmanir rahim min muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ila hirakal azimur da ira iran so da ka wannan shine dalili game da farawa da bismillahir rahmanir rahim to makalle hamdalah da malami yace alhamdulillah godiya ga Allah alladhi arsala rasulahu bil huda wanda ya aiko da manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil huda da shari'a wa dinil haqqi da addini na gaskiya yayi bihirahu ala din kulli dan ya daukakar da shi akan addinai gaba ɗaya wa kafa billahi shahida Allah ya yi shahida akan cewa wannan zace nake faɗa gaskiya ne zamu ga cewa wannan lafazi na alhamdu wani lafazi ne da Ibn Taymiyyah ya rakkaba shi bi fara da khutbatul haja wanda yake tabo a cikin riwaya ba idan muka bi adabiyat na addini zamu ga cewa a wurare dama ana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya jawabi fa hamidallaha wa asna alaihi fa hamidallaha wa asna alaihi sai gode wa Allah ne mishi jinjina kaga wannan labari ne din kullalle me nau'in godiya da jinjinan da ya masa ba a bayyana ba amma wani hadisi a cikin sahih muslim ya zo da bayani akan cewa wajen wannan yabo da jinjina da godiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin wannan lafazi ne na al-khutbatu ko khutbatul haja allati kana yu'allimuha ashabuhu ibnu mas'ud yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana koya mana innal hamdalillah at-tashahhud fil haja wani mutum ya taba zuwa ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana makka yace shi da daddan amini ne ga mahaifin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune a Taif ya ji labarin cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya samu tabuwa a hankalinsa wato irin yadda labarin ya kai musu inda Quraysh suke ba da labarin cewa وكذلك ما أتى الذين من قبل من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون فيا سمونا الله بعد إن شاء أي وي وي تقوى هنكلين دم زال الله صلى الله عليه وسلم الله يتري شكد وانا ممونة أتاكي ذاك يازو سبو دا زمن تلس دم زال الله صلى الله عليه وسلم يازو يمش ماغن شيني ماغن ما هو قتل النبي صلى الله عليه وسلم دي شيني كوني با سيكر انت مشي قدوة الحاجة دا كفر كنت هزوا كرشن دي جنسي لانسان سيتي najima ina jin zantutukan bokai da matsafa da masu hikima da masu fasaha haban taba jin irin zance irin naka din nan kamai mai ta mun shi Nabi sallallahu alaihi wasallam ne mai ta mun shi suka yi haka kafa da karshe musulunta so kaga zance ne mai albarka wanda yake ya fito daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma malamai suka bada muhimmanci akan cewa lalle qutul haja ita ya dace a dinga buɗe duk wani zance da ita saboda ta fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Sheikh Al-Albani Muhammad Nasiruddin yayi mata littafi na musamman inda ya tahrijin hadisanta da kuma bayani akan fawaid dinta haka shi ma Ibn Taymiyyah dinnan rahmatullahi alaihi a cikin majmu'ul fatawa yana da wani bahasi na musamman a game da qutul haja kuma me yasa anan da wasu wurare suka tarar wasu malamai suna farawa da wani zance daban wanda ba shi ba saboda haka din ya halasta me yasa ya halasta so da an samu tun daga malaman farko cikin tabi'ai da na bayan su a rubuce-rubucen su da hudubabin su ba su lazimci farawa da qutul haja wannan rashin lazimtar yana nuna halasta wato su ma sukan kawo zancensa na fasaha idan ka koma hudubin sayyidina Ali ko rubu mutane irin sayyidina Umar radiyallahu anhuma da makamantansu zaka samu suna da hutubobi da aka ruwaito a cikin littafin musulunci wanda suka fara da wani salon zance na hikima wanda dai a cikin shi akwai yabo da jinjina da kadaita Allah da salati da tsarkakewa da gaisuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan sune abin nema idan mutum yayi qutul haja to ita tafi falala idan bai yi ta ba to bai yi bid'a ba saboda wasu kuma suna tsanantawa da zarar sun ji wani mai jawabi ya fara jawabi bai yi qutul haja ba ko bai yi ta cikakkiya ba sai ga sabai ko suna tsaki suna cewa ai shi ma jahili ne iya dai karatun kake ba ya halasta a fara da wata hutuba wanda ba ita ba in dai a cikin ta babu wani zance mummuna ko zance wanda yake mai zaurance ko gwaranci amma dan gama garin kutubobi da kullun ake ji a bakin limamai da malamai da cikin tafin su wannan ba laifi bane insha Allah amma dai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya fi dacewa yace wa ashhadu an la ilaha illallah ina shaida cewa babu abun bauta bisa gaskiya da cancanta sai Allah shi kadai wa da guda sharika la iqraran bihi wa tauhidan ina ne tabbatar da wannan zance kuma ina ne kadaita Allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ina shaida cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne kuma manzon sa nabi sallallahu alaihi wasallam yana so a kira shi da bawan Allah ya zabi ya zama bawan Allah fiye da duk wani mukami da Allah zai Allah ya bashi Allah ya bashi mukamai da yawa ya bashi mukamin annabta da manzanta da kulla ya bashi mukamin abin nan al-maqamul mahmud amma duka yafi san inda Allah ya kira shi da suna bawa subhanallazi asra bi abdi ya fita irin wannan kira wata rana musamman Allah madaukakin sarki ya yi ko wani mala'ika ya zo tare da mala'ika jibril bai taba zuwa duniya ba wannan mala'ikan sai a rana sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma jibril wannan kuma fa yace wannan kuma wani dan sako ne da ya kawo wani sako na musamman me ya sakon shi shi Allah ya ce a gaya maka ka zaɓa ko dai a mai da kai annabi mai sarauta irin Sulaiman wanda za a baka komai wani Sulaimanar riha buduha shaharu warwahuha shaharu wa alanna lahu ainal qitr gayi nan awwa iri daban-daban a sa aljanu ma su dinga da suna a gabanka ya mun lahu ma ya sha'u min mahariba wa tamathila wa zifanin kalar da wari wa kudur rasiya ta ai madu ala dawud shukura asa ka dinga jin zantan dabbobi ullimna man taka tsayi ujina min kulli shay'in shi kana san irin wannan makamin ko kuma kana san irin nan Annabi Isa ka zama bawan Allah manzo amma kuma wanda bai da komai a duniya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiru sai ce malaika Jibril to ka bani shawara ba wanne ya kamata in zaba da kadara kai ne zaka baka irin wannan zaba a ai dukkanin mai nasu lamana Allah mu zaba ko ai saboda atina fi dunya hasana fil akhirati hasana amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya nemi magana ya nemi wato ra'ayin wani expert shine Jibril ko Jibril saboda kusancin shi da Allah da sanin ya kamata sa sai ya ce mishi ka zaɓi irin na Annabi Isa saboda Allah ya fi san irin wannan shi ne sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to na zaɓi irin na Annabi Isa Abdullahi wa rasulu fakat bawan Allah manzan Allah wanda duniyan nan ba ta sha mai gaba ba Annabi Isa har zuwa ran da Allah ya dauke shi zuwa sama bai da riga kwaya ɗaya ta shiga mutane wanda za in da an gan shi za a buɗa ne ya wuce talaka ne kutuk da kafin Allah ya ƙara mai salati da aminci to haka shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zabi wannan matakin shi sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu har ya bar duniya bai tara komai ba bai bar gado ba bai bar dukiya ba ba abin da ya bari saboda kamar da yake cewa mali wani duniya ni ina ruwa na da duniya ni a cikin duniya kamar matafiyi ne wanda ya tafiya ya tafiya ya gaji ya sami inuwa ya zauna zai huta an jima kaɗan ya tashi ya ci gaba tafiyarsa haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki duniyar nan kamar kawai yaya da zango a wani waje zai ci abinci ya sallah ko ya dan huta ya ci gaba da tafiya to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana son sunan Abdullahi din nan wa rasulu inda Allah yake kiran shi da lafazin ubudiyya ga ubangijinsa da kuma lafazin cewa shi dan sakon Allah ne madaukakin sarki wannan babbar daraja ce da Allah ya bashi wanda take wato madaukakiya fiye da duk wata daraja da wani yake tunani sallallahu alaihi wa sallama tasliman mazida Allah ya kara mishi kira da aminci da salati kari akan kari imalai ce amma ba'du fa hadha i'tiqadu al-firqati an-najiyati al-mansurati ila yawm as-sa'a ahli sunnati wal jama'a ana ku akwai amma ba'du dan nan babu yawa babu shi a nuska a wannan nuska da muke yi timadi lalle babu shi a wannan nuska da muke yi timadi ta malam muslim kasu amma wasu kuma hala suna da wata nuska tana dauke da wannan lafazi na amma ba'du wannan lafazi na amma ba'du dama shi ne lafazin da ake canza salon zance da shi bayan an gama hamdala da salsala din za a fara wata magana kuma sai a fara da amma ba'du Imam al-Bukhari habbadi yayi mata babu man qala amma ba'du ba'da alhamdi was salati was salam babun da ke bayani akan wanda yace amma ba'du bayan yayi hamdala da salsala da salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sai ce amma ba'du bayan haka malaman tarihi sun yi sabani mai yawa akan wai waye ya fara amfani da wannan lafazin kamar yadda waka yake cewa jarul khulfu amma ba'du man kana badi'a biha udda aqwalan wa dawudu aqrab yace akwai sabani da malamai suka yi game da lafazin amma ba'du waye fara amfani da ita yace zan tuka mabambanta wasu suna ganin Annabi Dawud alaihi salam shi ya fara amfani da ita kuma shine ma'anar fadin Allah an bashi faslul khitab shine ma'anar faslul khitab da aka bashi wa qussun ko kuma quss ibn sa'id afwan kafin nan wa yaqubu ayyubu saburu wa adam wasu suka ce Annabi Yaqub ne alaihi salatu wassalam wasu suka ce Annabi Ayyub wannan annabin mai hakurin nan da ya fama da cuta wasu suka ce Adamu uban mutane ga baki daya wa qussun ko kuma quss ibn sa'id al-ayadi wani malamin kirista ne a zamanin jahiliya balarabi ko kuma suhbanu wanda yake ce masa suhbanu wa'il wani mutum mai fasaha a zamanin banu abbas wa ka'abun wani ne ma namanta sunan sa wa ka'abun wa yunus ya sona abu makamancin haka wannan dai duka zantuka ne na malamai da suke ambata akan menene asalin lafazi amma sunna ta wuta tabbatar da ita sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta zo ta yi tabannin fadin amma ba'du hadisan da wato a za'ibi sai ta amma ba'du da abin da zo bayan ta wajibi ne ya fara da fa'u amma ba'du fa aqulu ko fa hadha ko fa inna Allah ta'ala yaqul amma ba'du fa usikum bi taqwallah wannan shine aljada alarabi farawa da fa'ul wanda yake cewa ta fa'ul fasiha idan mutum ya cira fa'ul yace amma ba'du hadha atiqadu alfirqati najia ko dai a ce yayi waranci ko a ce yayi kuskure ko kuma a nema mishi mafita ana ya nema mishi mafita idan mutum ne mai daraja mai karanci ba a so a yi saurin kuskurantar da shi domin ya zo a cikin sahih al-bukhari wani lafazi cikin hadisin barira da nabi sallallahu alaihi wasallam yace amma ba'du ma balu aqwami ko ma balu rijali ai ku san kisan barira ko wata mata din nan baiwa da ta dogon aisha cewa aisha ta taimaka mata ta yanta ta ta koma gun mutanen ta suka ce sun yarda amma da sharadin su za a baiwa wilayata nabi sallallahu alaihi wasallam yace a la wala la wala liman al wala liman ataqa hadisin fi barirata salatu sunan to da aka kai aka kawo sai nabi sallallahu alaihi wasallam ya yi jawabi to sai aka roto cewa yace amma ba'du ma balu aqwam yace fa ma din ba to wannan da ya fada ya zama hujja game da halaccin a kawo amma ba'du abinda ke bayanta babu fa'ul duk da yake akwai itirad akwai itirad itirad shine malaman nahwu na larabci grammarian ba su yadda da hadisi lafazin hadisi a matsayin ɗaya daga cikin masadir da ake iya tabbatar da sayyanta larabci malaman nahwu basara musamman me yasa ba wai dan tsirena hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda a harkar ilimin hadisi akwai halas tsirweto hadisi da ma'ana wato ba kamar Qur'ani da dole a roto shi da lafazin shi keke da keke ba wajen hadisi ya halasta ka roto shi da ma'ana a wajen riwaya da ma'ana kuma masu riwaya suna da tasarrufi da ma'anar da lafazin sannan galibin su masu riwayan sun rayu ne ma a bayan zamanin riwayan lugha bayan hududul mi'atain kuma wasu su ma ba larabawa bane wasu su ƴan uwanmu ne masu suna da wani yare daban farisawa da turkawa da makamantansu saboda haka babu mamaki dan sun zo faɗan larabci sun yi kuskure a kuskuren kuma ya zama gama gari har a ɗauka daidai kamar yanzu mu nan da muke hausawa nufawa bare-bari kanuri fulani muna yin turanci misali na english muna yin larabci ko muna buga wannan hausa ta zama gama garin yare za mu yi ta kurakurai ban ma san muna yi wata gida sai an samu ƙwararrun masana harshe in ka zo nan department na english ko na french ko na hausa ko na arabic su ne za ka yi suna ƙaƙalan cewa nan kuskure na nan daidai ne amma ba ruwanmu da abin da muka faɗa aka fahimta a matsayinmu na gama garin mutane kawai za mu faɗa to kaga ashe maganganunmu yanzu ba su zama hujja akan sahihancin turanci ko sahihancin larabci ba dan mu ba larabawa ne ko turawa to haka masu riwaya hadisi da damansu a kodanda sun kasance ba larabawa bane saboda haka a sai malami suna taka tsantsan wajen yadda da ainihin wato kafa hujja da kalmomin da suka ruwaito a wajen tabbatar da ingancin larabci duk da yake daga baya wasu malamai suna karba kamar al-Imam Ibn Malik da al-Hafiz Suyuti a cikin Jam'ul Jawami sun naƙashe wannan magana suna ganin cewa lalle in ba dai wani kuskure ya bayyana karara ba to bala mani'a ana iya amfani da lafazin hadisi wanda yazo musamman lafazin wata addu'a ko lafazin wani ruwaitaccen magana daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to ana iya itimadin sa wajen tabbatar da wani abu da yake larabci to a ƙarƙashin haka za a iya tabbatar da wannan ko kuma a kore shi wallahu ta'ala a'lam yace amma ba'du fa hadha i'tiqadu al-firqati an-najiyati al-mansurati ila qiyam as-sa'a ahli sunnati wal jama'a fa hadha wannan littafi i'tiqadul firqatin najiyah shine abinda al firqatun najiyah kungiyar nan da za ta tsira al mansura wacce ake taimakonta wannan shine kudirinta ila qiyamis sa tun daga yanzu da yake magana shekaru 700 baya har zuwa duniya ta tashi ahli sunnati wal jamaa wannan badari ne wato intiqadi ahli sunnati wal jamaa al fiqatu najiya da al taifatul mansura da ahli sunnati wal jamaa duka dai abu daya ake nufi cito wannan shine intiqadin su su waɗannan jamaa da ake kira da suna al firqat ahli sunnati wal jamaa ko kuma al taifatul mansura ko al firqatu najiya muna ganin bari mu daka ta anan saboda yanayin lokaci idan Allah ya kama darasi na gaba sai mu tashi akan wannan gaba fahaza i'tiqadu al-fiqatu an-najiya taifatu al-mansura muje su yake nufi da su da kuma wasu daga cikin fawaidin takaitattu insha Allah wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta استغفرك اللهم واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته